Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aishatu Sule da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 30 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aishatu da kanin labarai.
Masu bincike a kasar China sun gano wata cuta mai suna swine flu, murar alade, da ka iya haddasa annoba a cewar wani bincike da aka wallafa a nan Amurka a jiya Litinin. Fidar White House tana kare shugaba Donald Trump da cewa ba a sanar da shi game da cewa jami'an tsaron kasar Russia sun baiwa mayakan Taliban salala don su kashe sojojin Amurka a Afghanistan ba. A halin da ake ciki kuma, mayakan Taliban sun faɗi cewa shugabansu ta kafar bidiyo ya tabbatar wa sakataren Amurka Mike Pompeo masu kare Islama ba za su amince wani ya amfani da Afghanistan ya kaiwa wasu kasashe hari ba.
Toka na labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji cewa shirin sabunta rajistar zaben Ghana ya haifar da zargin shirin maguɗi, wanda bangaren kuma ya ce ya fahimci dalilin.
Cikin tsohon registration, an samu mutane da suka mutu, wasu kuma an haifi, wasu wancan lokacin ba su kai zaɓe ba, wannan karin kuma kusan kai zaɓe.
To ko me yasa ake shirin wata dabarar noma tsakanin UK da wasu kamfanoni?
Ko a dacen kafin a samu wannan matsala ta COVID-19, ana samun matsala ta yawan jama'a a duniya yanda gonakin noma suna daɗa kankancewa.
Za kuma a ji bayani game da ayyukan hukumar EFCC da kuma abin da ya bambanta ta da hukumar ICPC. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka ga cikakkun labaran duniya. Masu bincike a kasar China sun gano wata cuta mai suna swine flu, murar alade, da ka iya haddasa annoba a cewar wani bincike da aka wallafa a nan Amurka a jiya Litinin. Cutar da aka yi wa lakabi da 4G tana da alaka da sinadarin H1N1 da ya haddasa annoba a shekara ta 2009. Cutar na da dukkan alamomi da ka iya harbin bil'adama a cewar mawallafa da malaman kimiyya a jami'o'in kasar China da cibiyar kare cututtuka masu yaduwa a kasar ta China. Daga shekara ta 2011 zuwa ta 2018, masu bincike sun dau samfurin majinar aladu 30,000 waɗanda aka yanka a mayanka da asibitocin dabbobi a larduna 10 na kasar domin ba su damar keɓe ƙwayoyin cutar 179. Da yawa daga ciki an gano sababbi ne kuma sun fiyewa a jikin aladu tun shekara ta 2016. A binciken da suka gudanar akan wani nau'in dabba karami wanda yake farautar zomaye da beraye, dabbar ana yawan amfani da ita ne wajen gudanar da bincike da ya shafi mura, sabila da suma suna nuna alamun mura irin ƙwayoyin cutar da ke haddasa mura a jikin ɗan adam, kamar alamomin zazzaɓi da tari da atishawa. An kuma gano jifo na da saurin yaduwa, ƙwayar cutar kuma na da saurin haihuwa ga saurin haifar da cuta. Fidar White House tana kare shugaba Donald Trump da cewa ba a sanar da shi game da cewa jami'an tsaron kasar Russia sun baiwa 'yan mayakan Taliban salala don su kashe sojojin Amurka a Afghanistan ba. Sai an bincika bayanan sirri kafin a kai wa shugaban Amurka. Kuma a wannan batu ba a tabbatar ba a cewar jami'ar hulɗa da 'yan jaridu na Fidar White House Kelly McEnany a jiya Litinin da take ma amsa tambayoyin manema labarai akan me yasa ba a sanar da shugaban kasar ba. A jiya Litinin da daddare ne jaridar New York Times ta buga cewa bayanan da jami'ai biyu suka bayar na cikin jerin bayanan da ake ba wa shugaban kasa kullum a watan Fabrairu, kwanaki kafin ya sallami daraktansa mai binciken sirri Joseph Maguire. Babban mai magana da yawun ma'aikatar tsaro ta Pentagon Jonathan Hoffman ya faɗi jiya Litinin cewa bangaren kare ƙasa na gudanar da bincike kan wannan batu, amma ba su samu wata hujja da za ta tabbatar da maƙarƙashiyar da Russia ke yi akan sojojin haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta Afghanistan ba. Manyan jami'an gudanarwa da suka hada da Director binciken sirri John Ratcliffe da mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkar tsaro Robert O'Brien da shugaban ma'aikata a fadar White House Mark Meadows sun gabatar da bayanan sirri ga wakilai 'yan Republican da madabatun.
An jima kaɗan Aishatu za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko inda za mu je ƙasar Ghana mu ji inda aka kwana game da rigimar shirin sabunta rajistar masu zaɓe wanda ake alakanta shi da mace-mace da kuma sabbin masu kaɗa ƙuri'a. Amma ɓangaren adawa kuma ke ganin duk dabara ce ta murɗiya, al'amarin da har ya kai ga zuwa kotu wadda ta amince a yi, amma har yanzu ƙura ta kasa lafawa. Ridwan Abbas gare ka.
Umar zaben ta ce ba za ta yi amfani da takardar rajistar sunayen masu zaɓe da aka yi amfani da ita a zaben shekara ta 2016 ba. Kana ba za ta amince da takardar haihuwa ba da tsohon katin wurin shaidan zama ɗan ƙasa, abin da jam'iyyun adawa suka ce ba za ta saɓo ba, kuma sun ka garzaya kotu. Jam'iyyun adawa suna zargin hukumar zaben da shirya algunsu da ka iya baiwa jam'iyya mai mulki damar lashe zaben. Masu fashin baki masu irbar Ibrahim suna ganin wannan dambarwar ba za ta shafi sakamakon zaɓen ba.
Za ta samu mutane suna daga jijiyoyin wuya da sauransu, amma ƙarshe dai da yake muna da gaggan ƙungiyoyi kamar National Peace Council da kuma National House of Chiefs wanda sarakai ke ba da gudunmuwa. Kowa ya san sarkin Asante Otumfuo, kowane zaɓe yana samun manyan duka su zo su rattaba hannu kan wata yarjejeniya cewa ko ya sakamakon zaɓen yake da su rungumi zaman lafiya. Haka kuma muna da National Commission for Civic Education da ke wayar da mayan kasa kai. Amma sai na jakada na zaman lafiya na zaɓe a ƙasar Ghana ina ga zaɓen da za a yi bana za a same shi a cikin ruwan sanyi kamar wanda muka samu a bara.
Irbad Ibrahim da wata cibiyar nazarin tsaro a birnin Accra kenan, shi ma cefin Umar Baba Isa shi ne shugaban wata kungiya mai zaman kanta MFC, ya ce dole ne hukumomi su yi la'akari da abin da zai amfani mutanen ƙasa.
Yanzu abin da za mu tambaya shi ne yin haka ya kawo zaman lafiya ko yaya? To kuma cewa hukumar ƙasa suka baki da sun ce kamar rajistar da za a yi aiki cikin zaman lafiya ƙare cikin zaman lafiya. To a nan ga wuri ne muke duba, yanzu ba wani abin da mutum zai ya faɗi sai duba shi judgment da shi kotun ya bayar, ya kuma duba nan zuwa gaba me wanga judgment zai hayar.
Yanzu da hukumar zaɓe ta samu damar cigaba da aikin rubuta sabon sunayen masu zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisa a watan Disamba, ko me talakawar ƙasar ke cewa?
Ni ne Alhaji Muhammad Mansur. Wancan tsohon registration an samu mutane da yawa suka mutu, wasu kuma an haifi, wasu wancan lokacin ba su kai zaɓe ba, wannan karin kuma kusan kai zaɓe. To shi yasa suna gani akwai mishiroli da yawa ya kamata a ce wancan tsohon abin nan ne registration ne da ya kamata a ce an kawar da shi an yi sabo.
Ni ne Mala Abdulmalik. Wasu sun yadda a yi, wasu kuma ba su yi ra'ayi ba, amma a ƙarshe dai tunda dai an je court an yi magana sun ce a yi. Amma dai abinda muke roƙo Allah, Allah sa a yi lafiya a gama lafiya.
Sunana Abdulrahman Yusuf daga Accra, Ghana. Wanga abinda suke son su yi ba zai kama na kwanci hankali a garin gaba. Da farko kun ce ba ku yi, aka yi dan hatsuni dai tsakanin both political parties, amma daga baya an amince, court ta amince ta ce a yi. Menene the reason why za a yi?
Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Aisha Tasile da ci gaban labaran duniya.
Prime Minister Britania Boris Johnson ba a yi gaggawa ba idan aka fara shirin farfado da tattalin arzikin kasar bayan COVID-19, inda a yau Talata ya sanar da kashe sama da dala biliyan 17 a tsarin ilimin kasar da kuma miliyan 6,630 akan kayayyakin more rayuwa. Da yake jawabi a kwalejin fasaha ta Dalhousie da ke tsakiyar birnin London, Johnson ya ce za a ga kamar riga malam masallaci ne magana akan abin da za a yi bayan wucewar COVID bisa la'akari da yadda cutar take ƙara habaka a ƙasar da kuma waɗansu ƙasashe da dama na duniya. Sai dai ya ce Britania ba za ta ci gaba da zama fursunar cutar ba. Johnson, wanda ya kwatanta shirin nashi da na tsohon shugaban ƙasar Amurka Franklin D. Roosevelt mai lakabi New Deal, da tsohon shugaban na Amurka ya gabatar a shekara 1930 da nufin zaburar da tattalin arzikin ƙasar bayan mummunar komadar tattalin arzikin ƙasa da ƙasar ta fuskanta. Yayi alkawari ya ci gaba da gina kasar da kuma hanzarta aiwatar da shirye-shirye gwamnati na gina sababbin makarantu da asibitoci da kuma gyara hanyoyi. Johnson ya kuma sake jaddada alkawarin yakin neman zaben da yayi na gina sababbin asibitoci 40 a Britania. Yace sakataren harkokin lafiya Matt Hancock zai fitar da jerin sababbin gine-gine a cikin makonni kalilan masu zuwa. Ya kuma yi alkawarin ƙara yawan kuɗi da ake kashewa kan kiwon lafiya da kuma yi wa tsarin kula da lafiya garan bawu da aka gaza yi cikin shekaru 30. Wani ɗan shekara 12, Basim kwance a kan gadon asibiti, mahaifinsa Aijas Ahmad na biya masa ayoyin Kur'ani. Baba mutuwa zan yi, ya tambayi mahaifinsa cikin rashin sani. Shi ne ɗaya tilo wajen iyayensa kuma ya kone sosai daga wata fashewar bom da likitoci suka fadawa Ahmed ba zai tashi ba. Basam na daga cikin ɗaruruwan mutane da suka ziyarci Nawakadal, wurin cinkoson jama'a a Srinagar da ke India ɓangaren Kashmir, don ganin asarar da mazauna gurin suka yi yayin da 'yan bindiga suka kai hari da ya ɗausa anni 13 ana misayar wuta, inda aka kashe 2 daga cikinsu kuma gidaje da dama suka kone. Shedun gani da ido sun ce sun ji fashewar abu mai ƙara da ake zaton ragowar bom ne ya tashi, sannan gini ya ruguje akan mutum 5, wanda daga ciki mutum 4 da suka hada da Basin suka mutu. Tun daga lokacin da gwamnatin kasar ta kakaba dokar hana fita a Kashmir sanadiyar bullar COVID-19, aka samu karuwar tashin hankali a yankin.
A gaida Aishatu da ta karanto wani labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Za mu nufi Najeriya, inda jami'ar Ado Bayero ta Kano da wasu kamfanoni masu harkokin noma suka shiga wata yarjejeniya ta bunƙasa noma da samar da abinci. Ganin ana fuskantar barazana a wannan bangaren. Muhammad Ibrahim Kwari gare ka.
Shugaban jami'ar Bayero Kano Professor Muhammad Yahuza Bello ne ya sanya hannu akan daftarin yarjejeniyar a madadin jami'ar, yayin da shugaban kamfanin na ɗanta ta Foods Alhaji Tajuddin Amin ɗantata ya sanya hannu a madadin kamfanin nasu. Kana daga bisani ya yi wa muryar Amurka ƙarin bayani dangane da makasudin kula wannan kawance.
Wannan sa hannu da muka yi muna kokarin canja fuskar noma ne a inda aka saba yinta, saboda dalilai da yawa. Kowa ya san yanzu, ko a da can kafin a samu wannan matsala ta COVID-19, ana samun matsala ta yawan jama'a a duniya, yanda gonakin noma suna daɗa kankancewa saboda yanda yawan mutane da ake gine-gine a birane da kuma ƙauyuka. Kuma sannan kusan duk duniya yanzu harka ta abinci ta ce tafi zama ala a gaban mutane. Kuma kowa ya san yanzu wasu ƙasashen na nan, musamman arewa, ana samun matsaloli na rashin tsaro, inda manoma ba sa iya shiga wasu gonakinsu a wasu sassan na ƙasar nan. To a dalilin wannan ne mu da yake harkar mu ce ta abinci, kuma muna harka da garuruwa daban-daban da kamfanonika daban-daban, aka ga cewar yaya za mu yi mu ga yanda za mu bunƙasa harkar noma. Tunda ruwa yana wahala, ruwan sama da dukkan wanda ake mambarani da shi yana zama wahala, kuma ita kansa ƙasar noman da take zama wahala, shi ne muka ga cewar to ya kamata mu ga yanda za mu a ci gaba da wannan noma a mafi ƙanƙantar waje, kuma mafi ƙanƙantar amfani da ruwa. Aka cewar abin da dashen aka saba yi a buɗe a waje, an yi shi kuma an ninka shi a cikin ƙanƙanin waje.
Professor Jibrin Muhammad Jibrin, da ke zaman daraktan cibiyar nazari da bincike kan ayyukan noma a yankuna masu ƙarancin ruwa ta jami'ar Bayero Kano, wanda yayi karin haske game da aikace-aikacen cibiyar ya ce baya ga kamfanin Danta ta Food suna aiki tare da wasu cibiyoyi da kamfanoni a ciki da wajen Najeriya.
Muna koyar da dalibai gaba da kasashen Afrika, yanzu haka dalibai mun sun fito daga kasashe 13 tun daga Gambia har zuwa Ethiopia. Muna dalibai wanda suke master's ko PhD kuma a cikin tsarin da muka kawo don mu tabbata cewa abin da suke yi ya tasiri ga manoma. Muna sa kowane dalibi sai ya yi abin da kira internship, sai ya je kamfani ko wata gona ko wani abu da ma'aikata take da dangantaka da aikin noma. Sannan kuma banda koyarwa da muke yi, muna da ɗakunan bincike wanda babu irinsu da yawa a ƙasar nan, saboda haka akwai tasiri da yawa da za mu yi a kasuwan dangantakarmu da wannan kamfanin na Danta ta Food. Tun daga koyar da dabarun noma zuwa analysis na abun na ingancin abinci, don in kuna bin labarai za ka ci sau da yawa ana kai kayayyaki daga Najeriya kayan abinci sai a ki karban su a Turai saboda suna da wasu abubuwa da ba a so. To muna da kayayyakin da za su iya duba abubuwan tun daga nan, ba sai kai asara kaiwa waje ba. Muna da ingantattun kayayyakin ayyuka na zamani, kuma muna da mutane da aka horar wanda za su iya wannan aiki.
Dama dai masu kula da lamura bangaren aikin noma a Najeriya dade suna nana ta bukatar samar da yanayin alaka da aiki tare tsakanin kamfanoni masu sarrafa kayayyakin abinci da kuma cibiyoyin bincike da nazarin dabarun noma a kasar a matsayin wani mataki na bunƙasa abinci ga al'ummar kasar. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud, a yayin da har yanzu wasu 'yan Najeriya ba su san tsarin ayyukan hukumar EFCC da kuma abinda ya bambanta ta da hukumar ICPC ba, Nasiru Adamu Ilhikaya ya hada mana wannan rahoto mai fayyace yadda abin yake. Nasiru, gare ka.
Daraktan ilimi na hukumar yaki da cin hanci a tsakanin jami'an gwamnatin Najeriya, Muhammad Ashiru Baba, ya ce akwai ayyukan hukumar da dama da hukumar yaki da cin hanci EFCC ke gudanarwa kuma mutane ba su fahimci hakan ba. Ashiru Baba zanta da muryar Amurka Abuja ya ce duk wata badakala da ta shafi jami'an gwamnatin Najeriya da hakan ya hada da 'yan siyasa duk aikin hukumar ICPC ne. Daraktan ya kara da cewa aikin EFCC ya shafi sace kuɗi ne a fitar da su ƙetare da kuma 'yan damfarar yanar gizo.
Aikinmu bai tsaya a kan jami'an gwamnati ba kawai, in ka duba su dokanmu ta sashe biyu ya ce jami'i ya hada da ma'aikacin gwamnati da wanda yake zaman kansa, ɗan kasuwa ne, ma'aikacin banki ne. Idan muka samu ya yi zalunci, abin kuma ya shafi al'umma, misali ma'aikatan gwamnati, to kaga nan ma muna da hurumi mu bincike shi. To amma su EFCC ba su da wannan hurumi. EFCC dokarsu ta ba su dama ne su yi bincike akan abu da ya shafi wannan cyber crime da na ba da misali, da ake shiga shagon ko kantin na'ura mai amfani da kwakwalwa ko computer a dinga karyawa mutane irin yahu-yahu din nan. In ka lura za ka ga a kafofin watsa labarai kwanan nan yanzu suna ce sun kame yahu-yahu boys, ko ba haka ba ne? Guda goma, guda takwas, guda talatin, ga su nan dai. To irin aikin su kenan.
Baba ya nana ta cewa hukumar ta ICPC na hukunta mutane da gurfanar da su gaban kotu, kuma kwanan nan za ta fara mika waɗanda ake tuhuma Allah laifinsu su daga don su fara jin kunya tun daga duniya.
To duk ofisoshinmu guda 15 din nan muna da daki a baya wajen shakatawa, katifa da komai za mu baka, abinci ma ba za mu bar matarka ta dafa maka ba, mu ne za mu tambaye ka me kake so ka ci, mu za mu je mu siyo maka duk inda yake, mu kawo maka ka ci ka ji dadin ka, sai dai kuma sauro za su yi dilin da kai. To idan babu wanda ya zo ya yi belin ka, to kaga kuma ka shiga uku. Sanatoci da yawa sun shiga wannan dakuna musamman ma nan Abuja, kai hadda ma wata bamanan sakatare na ko Ministry of Transport ne a yin shekarun baya da suka wuce, da muka je za mu tuhumi ko ministan ta ne ta ce a sai da izini, sai mai yace a je a kawo mota, ita ma a nan ta kwana. Duk inda ka ga ofisin ICPC, to muna da cell, muna da wajen tsare mutane, sai dai kuma mu masu bin doka ne, ba ma duka, ba ma zagi, kuma ba ma tsare mutum.
Wai na ji na so dama ne wannan tambayar, na ji wasu in an kama su sai an mammare su yayin tsori ta.
Mun san ana haka, mu ba ma wannan al'ada.
Jami'in na ICPC ya ce sun samu fahimta da EFCC inda ta kan aiko musu duk wani bincike da ya shafi hukumar su, amma yayi batan kai ya shiga nan EFCC. A nasu bangare mukaddashin shugaban hukumar yaki da cin hanci EFCC Ibrahim Magu kan nana zagotun neman kowa ya sa hannu ne wajen yaki da almundahana.
This fight cannot be done by one person, there is no doubt about that. We need to mobilize Nigerians.
Wannan yaki ba zai yi mutum daya ya yi shi ba, ba kokonto akan haka. Muna bukatar hada kan 'yan Najeriya su ba mu haɗin kai, da haka ne mafi ingancin logar samun nasara.
The best strategy is to mobilize people to fight against corruption.
Nasiru Adamu Ilhikaya, muryar Amurka daga Abuja. Najeriya.
To a gaida Malam Nasiru, kar a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladina cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Cikin shirin namu na wannan makon zamu leka jamhuriyar Niger inda kungiyoyin manoman kasar suka bayyana damuwarsu bayan da gwamnatin kasar ta kudura aniyar soma karɓar wani sabon haraji kan takin zamani sakamakon sauye-sauye da kasafin kuɗin kasar na shekarar 2020 ya zo da su. Manoman sun ce matakin ya saba yarjejeniyar da kasashen ECOWAS suka cimma a ƙarshen wani taro da suka gudanar a baya-bayan nan a Abuja. Wakilin Musulamu Muna Barma ya halarci wani taron manema labarai da shugaban kungiyoyin manoma da makiyaya na yankin Yamai Jibo Bagna ya kirawo wanda ya karin haske kan taron da suka gudanar na wuni biyu da duka shugabannin manoma daga sassan kasar inda suka tattauna matsalolin manoma musamman takin zamani. Ya dai fara da bayani kamar haka.
Shugaban Anid da wanda ya zo a sunare ka da sauran wakilai da suka zo daga jihohi duka, muna yi muku godiya mutanen press da kun ka zo ku saurare abinda ya samu ka cire ku. Yau dai mun yi taro nan mu da wakilai mazamnan karkara da sun ka hito jahohin mu takwas na Niger duka da wakilai manya-manya kungiyoyi da annan Niger duka mun haɗu nan don mu duba wannan tsari na tafiyan da harkan taki. Kowa yana tune bayan nazari iri-iri da gwamnati ya yi, da mu mun kai, da masu hannu da shuni sun kai, mun ka tabbata lokaci ya zo inda bisa harakan taki ya kamata gwamnati ta jaye hannunta ta maida ma mutanen kasuwa. Duka mun ka yarda lokacin nan ne gwamnati ya kafa omen, ya kafa kotel, kuma ina tamani masu hannu da shuni sun ka kawo sun ka dafa muna don wannan aiki a yi su wanda ya kamata. Ina tamani yau da safe nan mun duba kala-kala tunda an ka dauka aiki har zuwa yanzu, aikin da mun kai, saurara da an kai, kulawa da an kai da mu duka mun ka dube shi. Amma sai cikin tafiya mun ka zo mun ka iske wata matsala. Abokin namu su ne waɗanda za su kawo taki, mun kai magana da su bisa ton nawa muka so cikin shekara, ina muka so shi, wani iri kala muka so na taki, yaushe ne muka so a kawo taki. Bayan mun kai wannan duka mun ka yarda da shi cikin tahiya, sai sun ka dawo sun ka ce muna ha kusan ha akwai cikin tahiyan nan wani abu da bai yi ba, shine bana bisa luwakin finance an azama an gire tax za a biya kudin duan, akwai wani tebiya da waɗansu kuɗuka da za a in dai an sa jimille zai tashi bisa 20 bisa 100 duka 29 da kadan shine an ka azama. Da an in mun ka tai mun ka duba in wannan an aza shi bisa takin da za a kawo an gire manomi da wuya ya saye shi tunda zai zo da tsada. Kuma mun ka duba mun ka gani cikin kasashen da aka kusa gare mu a Niger kadai ne za a yi wannan abu. Mun ka ga gwamnati ita da kanta ita ne take muna so ku manoma ku kokarta ku bunƙasa kiwo noma. Kuma gwamnati shine take ina so nan zuwa shekara biyu shinkafa ba a kawo ta daga nan ne za a yi ta. Mu kuma halau yau su ne sun kace muna so mu ci da kanmu. Kuma nazari ya nuna cewa a Niger kokarin mu ci an gare kilo 3 eka duka. Kotomci kuma ya nuna ya kamata akai ko kilo 30.
kenan wannan ya za a iya mu mu samu mu yi wannan aiki shi yasa ne mun ka taru nan mun ka ba juna labari mun ka ce muna tare da gwamnati 100% amma muna so ita gwamnati ima in za ta dauki mataki in za ta dauki wadansu hanya ya kamata su tuttube mu don mu gaya musu matsaloli kuma ko mu gaya musu hanya da ya kamata a bi tunda wadansu abubuwa ba za su kama hankali ba tunda in an aza ma an gare wannan kudi da wuya mu samu aje yanzu ma ba su kai ga ba a kai ga sai an gare lokacin da an ka kara kudi kuma ina za su kara an gare ga wannan matsala kuma da yazo kenan muna roƙo ga gwamnati ya sake duba za mu koma kuma mu gani minista mai kula da harkar noma duk wanda ya kamata mu gani kuma za mu zuwa waje kuma muna yabo lokacin da muka kawo irin wannan kuwa wajen premier minister annan da nan ya ga shugaban kasa an kace ai muna hawaye muna tamani abin shaha musu hala yanzu suna rike da shi kulawa da kasa hala yanzu shi akwai shi muna fata gare shi muna roƙo gare shi kuma hala yau wannan fanni da sun ka dauka su ga minister mai kula da harkan bidiye don wannan abu a shaye shi don abun a samu ya kai wanda ya kamata
masu sauraro anan zamu da sanya cikin wannan shirin namu sai makon gobe zamu kawo mu tattauna da shugaban hadakar kungiyar manoman yankin Maradi yanzu a madadin shugaban kungiyoyin manoma da makiyaya na yankin Yamai Juba Bagna da kuma wakilin Musulun Muminu Barma sai Julie Lelas Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti Mama Tafis Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
yanzu kuma bari mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kan aiko mana
to bari mu fara da wannan sakon da ke cewa jihar Katsina jihar shugaban kasa Buhari ce hakan yasa wasu jama'a da ba sa zaune a jihar ke yi ma jihar kallon wanda ta fi kowace jiha kwankwadar roban mulkin demokradiyya sai dai ba haka lamarin yake ba domin kallon kitse ake yi ma rogo daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a sako na gaba ya fito daga Alhaji Mele Yusuf Ali yace salam VOA Hausa a gaskiya talakan Najeriya yana dandana kudinsa duba da yadda kayan abinci yake matukar tsada a kasuwa Allah muna roƙonka ka kawo mana sauki sako na gaba da cewa muna marhaba da matakin bude wasu azuzuwa a makarantun da gwamnatin tarayya ta dauka sannan kuma muna kira tare da bada shawara ga gwamnati ta duba jihohi da suke da saukin wannan cuta ta ba su damar ci gaba da harkokinsu na yau da kullum sako daga Shaibu Adam Bagwai jihar Kano a ƙarshe sai kuma sako haɗin gwiwa daga Mubarak Aliyu Banga da Haruna Loki Baraduwa da Abubakar Lawal Usha Banga suka ce assalamu sashi Hausa na muryar Amurka da fatan an wuni lafiya da Allah muna son ku ba mu dama domin mu yi tir da Allah wadai akan yadda fiyade musamman akan kananan yara ya zama ruwan dare a kasar Najeriya kuma wani abin takaici shine har yanzu ba mu ga wani mataki na azo a gani ba da gwamnati ke dauka akan masu wannan mummunar dabi'a domin zartar da hukunci mai tsananin gaske insha Allah shine zai kawo karshen wannan badakala
da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice
masu bincike a kasar China sun gano wata cuta mai suna swine flu murar alade da ka iya haddasa annoba a cewar wani bincike da aka wallafa a nan Amurka a jiya Litinin Fidar White House tana kare shugaba Donald Trump da cewa ba a sanar da shi game da cewa jami'an tsaron ƙasar Russia sun baiwa mayakan Taliban salala don su kashe sojojin Amurka a Afghanistan ba a halin da ake ciki kuma mayakan Taliban sun faɗi cewa shugabansu ta kafar video ya tabbatar wa sakataren Amurka Mike Pompeo masu kare Islama ba za su amince wani yayi amfani da Afghanistan ya kaiwa wasu kasashe hari ba
to masu saurari da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin Safo mun sallama da ku. Ina mika ta'aziyata ga iyalan marigayi Rabaran Gayus Doku saboda rasuwar ɗiyar su malama Adama Shaibu wadda aka yi jana'izar ta jiya Litini a garin Wurno jihar Bauchi. Allah ya rahamshe ta. Yanzu a madadin Aisha Tusile wadda ta taya da gabatar da shirin da Julie Lena Gresham wacce ta haɗa mana sautin ta kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.